أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن توا ترى دكوتا تشواني سابا شرنا فتوى رحمة شرنا إيكي باكو داما دومو أيكو رتنبو يوكو دندا سكشا في أديني درايوا زوا قبالا دومو سامو فتام. Mana ya kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da gidan dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 8 ga watan Jumada akhir na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 31 ga watan Disamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kullu lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OYN, babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما تكلم لسورة رمى أن لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى تكل تافن سمي قرما إن أتشاه الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى اتكم لنا آيو يكي تيوا وان دي زودة غسكيا كم يغسكتا دوانا غسكير ودنا سوني ما ستكوا سنا دا أبين دا سكا قداما نسا كمكو أورون أبنجي جنسو لا يتي وانا شيني سا كمكو ما سكيو تتاوا domin ubangiji ya musu domin ubangiji ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata ya kuma saka musu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa. Anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala yana bayyana mutanen kwarai wadanda suka yi imani suka bada gaskiya da abin da ya aiko annabawansa da shi suka bada gaskiya da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na wahayi suka yi aiki da wannan abun suka yi abin da Allah ya wajabta musu suka gujewa abin da ya haramta musu. Allah subhanahu wataala ya yabe su da cewa waɗannan su ne masu taqwa, wato su ne suka cancanci wannan sifa ta taqwa, wato masu kiyaye dokokin Allah. Sai ubangiji subhanahu wataala ya faɗi gwaggwaban sakamako da ya tanadar musu a ranar gobe kiyama, wanda shine gidan aljanna da ubangiji subhanahu wataala zai musu kyauta da duk abin da suka ga dama, duk wani abu da suke so Allah subhanahu wataala zai musu kyautar sa, zai tanada musu shi. Shine lahum ma yashauna inda rabbihim. Allah ya kuma tabbatar da wannan sakamako cewa sakamako ne na waɗanda suke masu kyautatawa. Sannan ubangiji ya nuna cewa bayan abinda suka yi na aiki na kwarai ya tanada musu sakayya, sannan kuma zai kankare musu mafi munin abinda suka aikata. Idan aka kankare mafi muni, babu shakka wanda bai kai shi muni ba, wato mai dan karamin mummuna, wannan shine yafi cancanta ya zama an kankare. Allah ya ce kuma zai musu sakayya da mafi kyan abinda suka aikata. Wannan yana nuna mana cewa ubangiji subhanahu wataala mai cikakken adalci sannan kuma cikakkiyar falala. Yana yin falalarsa ga bayan sa na kwarai yayin da suka kasance masu kwatanta abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi, masu kokarin kaucewa abinda Allah subhanahu wataala ya hana, wadanda suke kyawawan ayyuka ko suka yi kyawawan ayyuka a rayuwarsu suka kuma gujewa munanan ayyuka a rayuwarsu suka yawaita kyawawan ayyuka har suka rinjaye abinda yake mummuna. Waɗannan su ne ubangiji subhanahu wataala yake sifanta su da taqwa, wanda wannan yana nuna muku cewa shi mai taqwa almuttaqi ba dole ne a ce sai an same shi ba shi da wani kuskure, ba shi da wani laifi, ba shi da wani tabo tare da shi ba. A taqwa ba wai tana nufin mutum sai ya zama ma'asumi ba kamar annabawa, sai ya zama na ba shi da wani abu na aibi tattare da shi. Dole zai iya samun wani abu na kuskure, zai iya samun wani abu na saban Allah, zai iya samun wani abu na kaucewa hanyar Allah a cikin wani yanayi na gafala ko wani yanayi da shedan zai yi nasara a kansa. To amma saban bancin sa da wanda yake ba mai takawa ba shine shi baya dogewa akan abin da ya aikata na laifi, nan da nan da hankalinsa ya dawo jikinsa, ya dawo cikin hayyacinsa, to zai gaggauta tuba, tuba na gaskiya, tuban da ba zai yi tunanin sake koma ga wannan laifin ba. To wannan shine bambancin su, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa iddal lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله يصف أنت الجنة يجي فات أنت كمر فات سما لكسني أنت نديت قوات نسكي ما ستكواه يجي وات نسكي تشيد دوكي ينسو أتكين هذا yaluwa da kuma cikin halin kunci ba kowane lokaci sukan bada dukiyar su dan Allah. Allah subhanahu wataala yace wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa, wato suka zanto masu kyautatawa wadanda Allah yake so. Sai kuma yace wadanda su ne idan suka aikata wani mummunan aiki ko suka zalunci kansu za su tuna Allah sai kuma su nemi gafarar zunubansu, babu mai gafarta zunubi sai Allah. Allah ya ce ba sa dogewa akan abin da suka aikata na kuskure ko na laifi alhalin suna sani. To wannan shine abin da yake bambanta mai takawa da wanda ba shi da takawa, mai tsoron Allah da wanda ba shi da tsoron Allah. Shi mai tsoron Allah har kullun yayin da yayi laifi to yakan fahimci laifinsa kuma yakan gaggauta cikin hanzari ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala. Lillazina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Allah ce lalle wanda suke masu takawa idan wani mai kai kawo daga shedanu ya shafe su sai su wadaka su farka su koma ga Allah, sai ka gansu suna gani tar, wato sun komo cikin basira su komo cikin hayyacin su. To Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cikin waccan aya da muka fara bude karatu da ita cewa Allah subhanahu wataala yakan yi la'akari da mafi yawan abin da suka aikata na kyawawan ayyuka a kansa zai musu sakayya, yakan yafe musu abin da suka yi na laifuffuka, domin Ubangiji subhanahu wataala yana mu'amalar bayinsa ne da lutfinsa da falalarsa. Da zai mu'amalance su da tsantsar adalci to da ba wanda zai kuɓuta, kowa sai an kama shi da laifi kuma an hura shi akan wannan laifin. To amma Ubangiji latifun bi ibadihi, mai tausaya wa bayinsa ne, kuma zul fadlil azim, mai falala ne mai girma. To falalar Allah tana da girma, saboda haka yake mu'amalanta su da falalarsa, ya yafe musu laifuffukansu, sannan kuma yayi musu sakayya fiye da abinda suka kasance suna aikatawa na kyawawan ayyuka. To wannan haka ya kamata duk wani mumini ya zamo tare da uwansa mumini, yana masa uziri akan abinda yayi na laifi, yayin da kuma yake yaba masa akan abinda yayi na daidai. Koyaushe ana duba abinda ya fi rinjaye ne tare da mutum, idan ya zanto abinda ya fi rinjaye tare da shi da'ar Ubangiji ce, biyayya ga Allah ne, kokarin sanin gaskiya da aiki da ita ne, to babu shakka mai irin wannan hali yayin da zai yi kuskure ko yayin da zai yi wani abu na laifi, to ya kamata kyawawan ayyukansa masu yawa masu tari su cece shi. Bai kamata a rufe ido akan wato abinda yayi na kyawawan ayyuka ba, ya zama na sai wannan laifin nashi kadai shi ake gani, kuma da shi ne za a hukunta shi, ayi masa mummunan hukunci, a soke dukkan wani abu na alkhairinsa, wannan ba daidai ba ne. Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana mu'amalar da yake bayansa, kuma wannan haka ya dace shi ma bawa mumini ya mu'amalci dan uwansa mumini. Sayyid ibn al-Musayyib ar-Ruwaito yana cewa laysa min sharifin ولا من عالم ولا من ذي سلطان إلا وفيه عيب باب وني وندهيكي شريفي ني واتو بابامو تني كوكوما مي إلميني كوكوما وندهيكي ذي سلطان مي وني مزعييني واتو شوغباني فاتي ينا تارد وانا أيبي سيدي واتو أبندا أكي دوبا واشيني مفي يوان أبندا أكي دشي shine zanto an wato kyawawan ayyukansa sun cece shi an yi masa kyauta ko kuma an yi la'akari da kyawawan aikin sa an kawar da ido daga abin da yake ba daidai ba wannan shine abin da ya kamata a ce kowa ya mu'amalaci dan uwansa mu'mini muna gani yau a rayuwa zaka ga akwai masu dabi'ar duk sanda suka samu wani da laifi koda ko yana da ihsani tarin ihsani to wanda dai fin guda dai tak sai ya rufe musu ido gaba dai su daina ganin alkhairin sa su daina ambatan alkhairin sa ba za su so a fada alkhairin sa ba saboda sun same shi da wani laifi wanda laifin gaba dai ya rushe ihsanin sa gaba dai a menene yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa sayyidina Umar lokacin da Hatib ibn Abi Balta sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da shi aka yi yakin badar ya halarci yakin badar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zanto wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin zuwa fatu makka wato yakar mutanen makka ya kuma koyi labarin kada mutanen makka su san abin da yake ciki su yi mugun shiri saboda shi kuma Hatib yana ganin yana da ƴan uwa a cikin makka kuma sannan shi ba dan asalin garin Makka bane don haka ba shi da waɗanda za su tsaya su kare masa dangin sa ko dukiyar sa da ya baro a can sai ya ga cewa to me zai hana ya dan yi wa su mutanen Makka wato mushrikan Makka wani abin a zo a gani wanda wannan zai sa su daga kafa ba za su cutar da iyalan sa ko dangin sa ko dukiyar sa da take can ba yana ganin sauran muhajiruna duk suna da karfi a garin Makka suna da dangi a cikin mushrikai don haka koda sun bar wasu nasu can ba wanda zai taba musu su sannan kuma ta wani bangare yake jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nasara ko kafirai sun san da labarin zuwan sa ko ba su sani ba Allah zai bashi nasara saboda annabin sani don haka yana ganin dan ya gaya musu cewa annabi zai zo ya kar su wannan ba za ta hana annabi samun nasara ba shi kuma ta wani bangare ya samu wata alfarma da zai iya kare iyalansa da dukiyoyinsa a can haka ya rubuta takarda ya bayar a kai wa mutanen Makka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari amma sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru matar da aka ba wa takardar tun bata isa Makka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu daga cikin sahabbansa ko sayyidina Ali ko Zubair ibn al-Awwam yace maza su je su tare matan nan su bace wata takarda da aka bata aka kuwa suka yi suka je suka tare ta a hanya suka karbi wannan takarda daga hannunta daga ciki suka aka duba sai aka ga Hatib ibn Abi Balta shi ya rubuta wannan takarda yana sanar da kafirai aniyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zai zo ya yake su aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karba ya gani sayyidina Umar ya fusata tashi ya rasulullahi wannan mutum munafiki ne a cikin mu a bari in sare masa kansa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi Umar yace shin baka sani bane la Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum baka sani bane cewa ubangiji subhanahu wataala yayi tsinkaye zuwa ga mutanen badar wato da suka halarci yakin badar yace da su kuje ku yi abinda kuka ga dama na gafarta muku wato ya nuna masa cewa Hatib ibn Abi Balta yayi wani gagarumin aiki da Allah subhanahu wataala ya duba yayi masa gafara saboda haka wannan laifin nashi duk da girman laifi ne laifin at-tajassus wato leƙen asiri cin amanar ƙasa hukuncin kisa ne saboda haka laifin da Hatib ibn Abi Balta yayi ya cancanci kisa kamar inda sayyidina Umar yace a bari ya kashe shi to amma kuma a can baya yayi wani gagarumin aiki ga musulunci wanda musulunci yake alfahari da wannan aikin shine halarta yakin Badar kuma yakin Badar tare da shi. Allah subhanahu wata'ala ya yaba duk wanda suka halarci yakin Badar wannan babban tagomashi na gidan aljanna. Ce su je su ma yi abinda suka ga dama Allah ya gafarta musu. Wato koda sun yi laifi ma laifin zai zamo abin gafartawa ne a gurin Allah subhanahu wata'ala. Ka duba ka ga girman laifin Hatib ibn Abi Balta. Amma ka duba da yake yayi wani gagarumin aiki a musulunci sai wannan gagarumin aikin ya cece shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sayyidina Usman ya ɗebi maduduwar dukiyarsa ya bayar domin a fita yakin Tabuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi Usman ya ce ma darra Usman ma amila ba'd. Daga yau duk abinda Sayyidina Usman yayi ba zai cutar da shi ba. Wato yana da wasu ayyuka manya-manya wanda laifinsa ba zai yi tasiri a cikinsa ba. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafinsa Miftahu Dar al-Sa'ada bayan ya kawo waɗannan batutuwa inda yake ƙara tabbatar da wannan lamari na cewa har kullun a riƙa duba kyawawan ayyukan mutum kafin a yi masa hukunci don ya yi laifi. Wannan kyawawan ayyuka manya-manya da ya yi wanda suka zanto suna da tasiri a musulunci zahiri, wanda suka zanto sun taimaki musulunci da musulmi, to wannan laifin da zai yi kada ya zanto ya rusa waɗancan mahasin dinsa. Yake cewa alma'u idza balaga qullatayn la yahmilu al-khabath, wanda wannan hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ruwa in ya kai kula biyu wato ya kai wani yawa na musamman to wannan kazanta ba za ta gurbata shi ba. Sabanin ruwan da yake dan kadan ne duk yadda kazanta take in ta fada cikin sa sai ta lalata shi. Yace to haka ya kamata mutane su yi la'akari da kyawawan ɗabi'u ko kyawawan ayyuka manya-manya da mutum ya yi a musulunci, ya zanto yana da tasiri sosai wajen karantar da al'umma, wajen ɗaukaka kadarar musulunci, wajen ba shi kariya, ya zanto wannan ya cece shi ko da ya fada cikin wani laifi. Ke cewa masu hikima suna cewa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i, yayin da masoyi zai zo da laifi guda daya to kyawawan ayyukansa kuma sai su zo da masu cecensa guda dubu wanda za su tsaya masa su ce su suna neman ba masa alfarma. Saboda bai kamata a ce wannan kyakkyawan wato wannan mummunan aiki guda daya ko biyu ba ya rusa dukkan waɗancan kyawawan ayyuka. Duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya ambata wa mata wanda shi zai zama sanadiyar shigar wutar jahannama ranar gobe kiyama shine furna al-ashir, suna butulcewa kyakkyawan mu'amala da ake yi da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qattu. Annabi yace da zaka kyautata wa ɗayan su tsawon shekara sannan wata rana ɗaya ta ga wani abu ba mai mata daɗi ba daga wajenka, za ta buɗi baki ta ce ban taɓa ganin alkhairinka ba. To Annabi ya ce wannan butulcin shi zai kai su wuta. Ashe ko da mutum zai kyautatawa wato zai ɓata maka, idan ka dubi mahasin ɗinsu masu yawa to ya kamata waɗannan mahasin ɗinsu cece shi. Shi ya sa Az-Zahabi alaihi rahmatullah a cikin littafinsa Asiyar a wurare da dama ya riƙa nana ta wannan ka'idar cewa al-ibratu bi kathratil mahasin, cewa kyawawan abin nan abin izina shine yawan kyawawan ayyuka. Da wannan ne Allah subhanahu wata'ala zai mu'amalanci bayan sa ranar gobe kiyama. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum. Wanda kyawawan ayyukansa suka yi yawa ma'aunansa suka yi nauyi, to Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke masu babban rabo, waɗanda kuma khaffat mawazinuhu wato mu abinan ma'aunansa suka yi rashin nauyi suka yi sakayo, fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Allah ya ce waɗannan su ne suka yi asarar kawunansu saboda abinda suka kasance suna yi na zalunci ga ayoyinmu. To kaga ashe Ubangiji subhanahu wataala shine sarkin adalci kuma shine sarkin fadala. Amma duk da haka yana auna ayyukan mutane abinda ya fi rinjaye da shi yake musu hukunci ya kamata ya zama haka mu'amalar mu take musamman ma ga manyan mutane musamman ma ga wayannan mutane waɗanda suke da amfani a rayuwa yayin da suka yi wani tuntube ko suka yi wani laifi ko suka yi wani abin da bai dace ba to kada a rufe ido daga ganin ayyukan su na alkhairi ya kamata ayyukan su na alkhairi su cece su koda kuwa ba za a yi koyi da su akan abin da suka yi na laifi ba wannan shine kyakkyawar zamantakewa shine kyakkyawar mu'amala kuma shine hukunci na adalci yayin da mutum yayi wannan to babu shakka wannan shi ya san adalci kuma shine yake awo da irin ma'aunin shari'a wanda ta koyar da wannan ne kuma malamai da yawa daga cikin malaman musulunci kamar Ibn Taymiyyah kamar Ibn al-Qayyim Ibn Abdul Barr da malamai da dama Imam Az-Zahabi suka yi ta ishara akan su kan wasu mutane wadanda a tarihin musulunci sun yi kokari ba kadan ba amma kuma an samu wasu bangarori da suka yi kuskure suka nuna wa al'umma a cikin rubuce-rubucen su cewa ba a daukan abinda suka yi na kuskure ya zama abin koyi amma kuma wannan baya rushe dukkan wata falalar su da abinda aka sani tare da su na gaskiya da tsantseni da addini za a yaba musu a jinjina musu za a cigaba da karbar gaskiyar da suka zo da ita koda kuwa sun yi kuskure a wani bangare za a nema musu gafara Allah ya gafarta musu Allah ya karbi tuban su akan abin da suka yi ba daidai ba wannan ita ce mu'amala mai kyau kuma wannan shi wato shine mizani shine ma'auni wanda ya dace kowa ya dauka ya aiki da shi a rayuwarsa domin ya samu kubuta nan gobe kiyama
kuma Allah ya saka alkhairi yanzu kuma zamu ji ga tambayar da suka shigo inda tambaya ta farko take cewa mallam tambayar ta ita ce tana yin abinci da abubuwa dai na kwadayi na siyarwa to sai ta shiga wani aji na koyarwa da ake online da ake koyar da girke-girken domin ta kara kwarewa tace to yanzu ita ma tana so ta nata ajin domin ta koyar da wasu shin laifi ne idan ta yi amfani da wasu daga cikin videos da aka turo mata a wancan ajin da ta shiga ita ma ta koya wajen koyar da nata ajin da ta kafa saboda su waɗanda suke koya masa ne sukan ce kar su yi amfani da video din su na girki duk wanda cewa sun biya kuɗi kafin a koya musu ko kuma a tura musu wannan bidiyon
to ya danganta da yadda suka yi sharadi da su tun farko idan sharadin da suka yi da su tun farko cewa waɗannan bidiyo din da za su tura musu wato za su tura musu ne dan kawai su nuna musu yadda ake yin girkin amma ba wai su mallaka musu wannan bidiyon ba ta yadda su ma za su yi amfani da shi su karbi kuɗin wasu dan su koyar idan da wannan sharadin to baya halatta mutun ya saba wa sharadin da aka yi da shi almuslimuna ala shurutihim haka annabi ya ce musulmi suna kan sharuɗan su wato dole ne kowane musulmi da dan uwansa musulmi in suka yi sharuɗa to ya kiyaye wannan sharuɗan da aka yi da shi saboda haka baya halatta idan akwai wannan sharadin daga baya ta dauki abin da yake nasu ne ta yi amfani da shi dan ita ma ta samu kuɗi mutun ne ya yi littafi ya sayar maka da littafin wannan ba shi yake nuna maka ya sai maka da copyright ba baka da ikon dan ka sai littafi kace to na sai wannan littafin ina da iko yanzu kuma in buga shi ci gaba da sayarwa mutane ni ma tunda na mallaki copy daga cikin wannan littafi a ya mallakar maka da copy ne dan kai ka karanta ka amfana amma haƙƙin buga littafin yana nan tare da shi haƙƙin yada littafin ko a karbi wani abu akan littafin yana nan nashi ne to haka nan wannan videos din da aka yi su ma haƙƙin ka shine a babu ka dama ka gani dan kai ma ka koya kamar yadda ka biya amma ba haƙƙin ka bane ne kuma ka yi amfani da wannan wajen ka sanar da wasu ka karbi kuɗin su kai ma tunda ba kai kai wato wannan fito da wannan bidiyon ba kai ka tsara shi ba ba san iya kuɗin da suka kashe akan wannan ba lokaci zaka ga dan aiki kankani amma ya ci musu kuɗi da yawa ta hanyar wannan suke kokarin su dada kuɗin su samu riba yayin da ka dauka kai ma kaje kana yada shi to kishkinan ka kashe musu dukkan wani abu da suke yi na kasuwanci kuma zaka jawo musu asara ba karama ba ko zaka irin wannan sai kai ma ka tashi kai naka kai ma sai ka tashi ka fitar da naka video din zan to kai ma naka ne kai ma kana iya sa irin wannan sharadin cewa duk wanda yayi subscription da kai ya shiga ya biya to in ka nuna masa ya amfana to ba wannan ya bashi dama shi ma ya dama to da haka ne za a kiyaye haƙƙin kowa
sai wannan yake cewa mallam menene hukuncin yin aikin receptionist a hotel irin nan a Najeriya
to hotel a karan kansa ba laifi bane dan mutum yayi hotel don abu ne da yake da tarihi mai tsawo cewa musulmi sun gaji wannan daga wasu hadarat da sukan yi gidajen saukar baki idan baƙo ya zo akan je a saukar da shi ya biya wannan tsohon abu ne da ya dade a tarihin musulunci kawai dai abinda aka sani shine shi musulunci baya son ka taimaka ma wanda zai ta barna wanda kake da tabbacin cewa mabarnaci ne zai yi laifi to kakka bashi wani taimako kula da kudin sa ne so haka abinda ya wajaba ga masu hotel su tabbata cewa sun kiyaye wannan doka ta Ubangiji subhanahu wataala sun zanto ba a sayar da giya a hotel din da suke yi sannan kuma ba a zuwa da matan banza a ba su daki domin su yi badala duk wasu abubuwa na laifuffuka ba za su taimaka wa masu laifi ba su ba su mafaka sun san da haka zaman akwai wannan cikin dokokin hotel din kuma ana kokarin a kiyaye wannan koda za a iya samun wani ya karya wannan dokar ba tare da an sani ba wannan ba zai zama laifi ga shi mai hotel ba wato karbe waɗannan ka'idojin ya shimfida su kuma yana kokarin dabbaka su a aikace amma wanda zai hotel ya bashi a saka ka koma da kansa ma ya halatta rika kawo giya ana sayarwa a hotel din wanda yake sha'awar giya a sayar masa misal lemo a sayar masa sannan za a iya zuwa da matan banza wanda da kaga yanayin su kaga shigar su kaga yadda suke tare da mutane ka san cewa matan banza ne kuma sannan ya ba su daki a je a tare laifi ana sabawa Allah ba mu shakka duk wani abu da za a gudanar na laifi a wannan wurin yana da kamashi duk sanda wani zai zo yayi laifi a wannan gurin to abinda duk yayi na laifi irin sa za a sa masa shi ma mizanin sa a cikin littafin sa na ayyukan sa to kaga wannan shine haramun shine aka hana amma ba wai shi karan kansa hotel ba saboda haka masu hotel musulmi wajibi su tuna kwanciyar su a kabari su tuna tsayuwar su gaban Allah su tuna abinda za a zo a shimfida a gaban Ubangiji na ayyukan su kada su ga muyagun ayyuka da aka yi a cikin hotelilikan su duk ga su nan sun fito a cikin littattafan ayyukan su a ranar da babu wanda zai iya kwace su gaban Allah saboda haka wannan shine saboda duk wani wanda zai aiki kamar shi receptionist din da ya fada da su ne masu tariyar baki su ba su gurin kwana su cike takardu su karbi duk abin da ya kamata su karba to su tabbata gurin da suke aiki yana da wannan kula din kuma su ma za su kokari a kiyaye sai zan ba laifi amma in ya zanto zai yi receiving din waɗanda masu laifi ne ya sani shi zai kuma cike takardu ya ba su su je su yi laifi wannan kasancewar sa ba shine mai hotel ba zai fitar da shi ba shi ma yana cikin waɗanda suka taimaka akan sabon Allah haka sau shi ma za a rubuta laifin wannan laifin a cikin takardun ayyukansa
sai wani yake cewa mallam shin ya inganta cewa Abdullahi bin Sayyar shine mujallidi zuwa karshen zamani
a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi wannan Abdullahi bin Sayyar an haife shi iyayensa Yahudawa ne wasa da ubansa sun jima ba su samu haihuwa ba sai wajen shekara 30 da wani abu samu haihuwa ba kwatsam suka haife shi kuma ya zanto ya zo da shafaffen ido daya wanda ita ce sifa ta dujal to sannan kuma sai ya taso da wasu abubuwa irin na bokaye yana ba da irin labarurruka da wasu maganganu da aka sani irin na bokaye don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fargabar da yake yi wa al'ummarsa ta bayyanar dujal sai zamana yana shakkar wannan yaran har ma ta kai wani lokaci ma yake sallallahu alaihi wasallam yakan je ya dan boye a cikin dabinai dan ya gano hakikanin lamarin yaran wata rana ya je ya boye bayan dabinai shi kuma yaron ya shiga bargo ya rufa yana wasu wani gunguni irin na bokaye ba shi mahaifiyar shi wannan yaro Ibn Sayyar ta gano annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sauri ta tayar da shi ta gaya masa cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam can ya boye a bayan can dabino sai aka yi tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ta kare shi da ya bayyana hakikanin shi wane ne to har wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya san abin da ya boye a ransa annabi yake cewa ka yarda ni manzo Allah ne sai shi ma ya ce ni ma ka yarda manzo Allah ne annabi yace ka san meye a zuciyarta sai ya rika cewa duk duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin a lokacin ya koye magana suratul dukhan to su kuma aljannin da suke bashi sako shi wannan ibnu sayyad sun wato wata kalma daga cikin abin amma basu iya jin gaba ɗaya abin ba saboda sun ji duk amma basu ji ƙarshen kalmar ba saboda suka ji ko masa iya wannan sai yake furtata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihsa balan taduwa qadrak to bace min da gani ba za ka iya ketare matsayinka ba sai na Umar yana tsaye yake cewa rasulullahi abani in kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in yakunu falan tusallat alayhi in har shi ne dujal to ba ka taba samun iko akan sa ba wato in shi ne dujal Allah ya riga ya rubuta cewa dujal sai ya bayyana sai kuma ya jarabi wannan al'umma to saboda in shi ne ba za ka iya kashe shi ba saboda wanda aka kashe ai ba ya dawowa saboda haka ba za ka samu damar kashe shi ba to sahabbai sun yi ta shakkar sa shi kuma yana ta kare kansa cewa ba shi ne dujal ba yana cewa shi duk an san shi a nan a Madina an san iyayensa uwansa da ubansa sannan kuma shi yana bayyana cewa shi ma ya yi imani shi ma musulmi ne kuma ga shi ma har ya fita wata lokaci ya fita zai tafi umara tare da sahabbai Abu Sa'id al-Khudri su karka shakka sai ce to wai ba an ce dujal ba zai shiga maka da Madina ba gashi yanzu kuma mun nufi garin Makka za mu shiga ai ya kamata ku san cewa ba ni ne dujal ba sannan kuma a dujal ba ya da yaya ni kuma ina da yaya akwai cikin yayan sama wanda suna nan malami ne sun zama malami a Madina ce ni kuma an a dujal ba ce yana da yaya ba amma ni ina da yaya yana da ta kare kansa cewa ba shine dujal ba cikin sahabbai akwai wanda suke rantsuwa cewa shine kamar Jabir ibn Abdullah yana rantsuwa cewa wannan ibnu sayyad shine dujal wa ibnu Umar shi ma yana cewa baya shakkar cewa shi ne dujal da ƙarshe ya bata ba a san ina ya shiga ba an daina ganin shi ba a san kuma inda ya nufa ba saboda ba wani tabbacin cewa shi ne dujal illa iyaka dai wannan shakkun da ake ta yi a kansa ya dai ta daurewa kai ya daurewa wato da yawa daga cikin sahabbai kai sun kasa gane shanansa amma dai magana dai ta kamar da cikin hadisin Tamimud Dari cewa dujal yana wani wuri can jaziratul tabariya inda a can ne kuma daga ba zai bayyana kuma shi ne amma ba shi ba ne alayyi halin babu wani abu da ya fito karara na tabbatar da cewa shi ne dujal
sai sakon da ya zo daga Hamis Rabi daga Jihar Yobe yake cewa malam ya ji wata magana da wani malami ya faɗa cewa sallar gawa ba sharadi bane sai an yi mata alwala shi ne ke tambayar mene ne ingancin haka
magana wacce take ta daidai ita ce sallar gawa salla ce kuma salla ana mata alwala duk abin da ake rashi salla to ana buƙatar a yi masa alwala tahara sharadi ne ko da alwala ko kuma in babu abin yin alwala ko ba za a iya amfani da shi ba a ce ba kamar dai yadda aka san yadda sharadin suke kusan wannan shine mazhaba ta duka imma banda Abu Hanifa shi yana ganin cewa za a yi alwala domin sallar jana'iza amma in ana jin tsoron kubucewarta to za a yi sallar ba da mutum ba zai iya taimawa wannan shine kawai abinda shi Abu Hanifa ya saba wa sauran a'imma din amma shi ma ya yi cewa tahara sharadi ce ta sallar jana'iza ko dai ayi alwala idan ana jin tsoron wucewarta a gurin Abu Hanifa to za a iya yin taimama amma dukkaninsu sun yarda cewa alwala sharadi ce daga cikin sharuddan abin nan taimama wannan yawa daga cikin magabata ma sun hakaito cewa wannan shine ijma'i ba a samu wanda suka saba wa ijma'in nan ba sai mutum biyu Amir ibn Shirahil al-Sha'bi da kuma Ibn Jarir al-Tabari su ne aka ce sun ce sallar abin nan sallar jana'iza ba salla ba ce addu'a ce don haka ana iya mata wato ba sai an yi mata alwala ko taimama ba amma da yawa daga cikin malami sun ce wannan ya keta ijma'i wasu sun sifanta wannan ra'ayin da cewa ra'ayi ne shadh wato gara gurbi Nabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo ta sallah ce sallu ala sahibikum sallu ala sahibikum sannan ki ce sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul janaza shi yasa dukkan littafai ana magana ce ake salatul janaza haka ake kiza ce du'aul janaza ce salatul janaza wato sallar janaiza saboda sallah janaiza sallah ce kuma sharadi ne ayi mata alwala sai idan zanto babu abin yin alwalar wato babu ruwa ko kuma amfani da ruwan zai zama akwai larura to a lokacin ne za a yi taimama amma ba a yi ta ba alwala ba taimama ba
sai wannan shi kuma ke ta malamin shin akwai alwalar neman tsayi da tsari ko kuma bayan gida baya karyata
ban san ta ba ban san wata alwala ta neman tsari da kutsari da abin nan baya karyata ban san ta ba
wani shi kuma yake cewa malam akwai masu shuka fulawa da sunan wato da take rubuta sunan Allah da kuma sunan Manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin kwalliya a masallaci shi yake tambaya shin hakan zai yi halatta
to ban gane me yake rubuta take rubuta wato su suke yin tsarin shukar
rubuta
da zai bayar da sunan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci ba na farko ne mu sani shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ake bautawa a masallaci ba masallaci gurin bautar Allah ne da cewa annal masajid lillah wala tad'u ma Allah ahada masallaci na Allah ne kada ku kira wani da sunan bauta tare da Allah a cikin su salatu masallati wuri ne na bauta wa Allah subhanahu wataala ba wuri ne na bauta ma wannan Allah ba saboda shi ma aiki sallallahu alaihi wasallama ba a bauta masa a masallaci bare har yanzu to ana bauta sunan sa shi kuma ubangiji subhanahu wataala da ake bauta masa ba ce a rubuta sunan sa inda zai iya shiga cikin wata wani abu na rashin girmamawa ba yayin da ka rubuta shi a fulawa fulawan nan a kasa take wani abu na najasa wani abu na wulakanci da zai iya samunta za iya fuzgarta za iya duk za iya takata komai za iya zai iya samunta shi kuma sunan Allah ana son a ga an kare shi daga dukkan abin da zai kai ga wulakanta shi ko rashin girmama shi saboda ka baya bukatar wannan kuma salau ne na shigo da wani abu na bid'a a cikin masallaci wanda ba bukatar san sunan Allah da Annabi a matsayin fulawa ana kulliya da shi a masallaci abinda zai kokari a raya masallaci da karatuttuka karatun alqur'ani maganar Allah ce a raya shi da karanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyar da addinin musulunci da yawa mutane tarbiya matasa da ƴan mata da suke halarta sallah a gurin a tabbata ana musu tarbiya ya zama guri ne da za a dora mutane a yi saitin su akan hanyar da take madaidaiciya wannan shine abin da za ka yi ka birge amma ba ka sa furanni da sunan Allah da manzon sa a cikin furannin ba tare da cewa kuma wannan furanni za su iya samun wani abu na rashin kulawa ko rashin girmamawa a wasu lokuta
sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shin a wurin gabatar da addu'a wani abu ne ake farawa da shi ya ma Allah subhanahu wataala ko kuma farawa da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam
babu shakka dukkan wani wanda zai bude wata maganar sa saboda addu'a ce ko ba addu'a ba sai so ya fara budewa da yabon Allah sannan kuma yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya biyo baya Allah shine gaba da kowa shine gaba da komai shine mahaliccin kowa shine mahaliccin komai kuma yana son yabo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani wanda yake son yabo kamar yadda Allah yake son yabon kansa la ahada ahabbu ilayhi sana'i min Allah min ajalika asna ala nafsi Annabi yace babu wani wanda yake son a yaba masa kamar Allah shi yasa shi da kansa ya riga yaba wa kansa alhamdulillah ashan alhamdulillah rabbil alamin saboda haka fara yaba wa Allah da jinjina gare shi shi yasa in muka shiga sallah farkon abin da muke buɗe ta da shi shine Allahu akbar in mun yi ruku'u Allahu akbar haka nan mun tafi sujjada haka nan mun dago daga sujjada haka nan zamu miƙe tsaye haka nan in muka zo tahiyya sunan Allah muke fara gabatarwa at-tahiyyatu lillah sai mun gama sannan mun yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya dace kuma shine koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yabon Allah subhanahu wataala sannan kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo baya
to sai shi kuma ne yake ta mallan a cikin sunayen Allah masu girma wane ne kan gaba wajen yin addu'a
to addu'a kowane abu da zaka roka akwai su wani suna na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yafi dacewa da wannan abin da kake so ka roka don haka goma shi da wannan sunan yana da kyau kuma yana daga cikin roƙon Allah da sunayensa mafi kyau Allah na cewa lillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau ku roke shi da su malamai suka ce kowane roko da zaka yi kana kai sunan da zaka ga ya dace da abin da kake roko kana roƙon gafarar Ubangiji kace ya gafuru gfirli misali ya gafaru gfirli ya mai gafara ka gafarta mu ko kana roƙon rahama kace ya rahim irhamni ya mai rahama kaji kaina ko kana son tuba ya tawwab tuba alayya ya mai karbar tuba ka yafe min ka karbi tuba na wana neman arziki ya razzaq urzuqni ya mai azurtawa ka azurtani haka dai wani abu da kake roƙon Allah subhanahu wataala to zaka samu cikin sunayensa wanda yafi dacewa da wannan Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma sai ce innaka antal wahhab ka hab lana kai mana kyautar rahama daga wajenka sai ce innaka antal wahhab kai ne mai yawan kyauta saboda kowane suna zaka ga akwai wani abu da yake nuna wani sifar Ubangiji subhanahu wataala da aikin sa sai ka roƙi Ubangiji da wannan sunan akan abinda ya dace da buƙatarka sannan kuma Allah subhanahu wataala akwai al-ismul a'zam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wani wata sunaye na Ubangiji da ya kira wasu sunayen Allah sunan Allah mafi girma kamar yadda yazo cikin hadisin Anas da Imam Ahmad da ashabu sunan al-arba'a sun ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni ashhadu bi anna laka alhamd la ilaha illa anta wahdak al-mannanu badi'u as-samawati wal-ard badi'u as-samawati wal-ard dhul jalali wal-ikram annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi yace da wannan mutumin laqad da'a bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta yaji wannan bawan Allah yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala da wannan bi anna laka alhamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan badi'u as-samawati wal-ard dhul jalali wal-ikram yaji yana faɗar waɗannan ce ya roƙi Allah da sunan sa mafi girma wanda in aka roƙe shi da shi sai ya ansa ka tambaye shi sai ya bayar hakan akwai hadisin Buraida shima ibn Hibban da ashabu sun ruwaito shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum shima cikin addu'arsa na ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya fadi wadannan sunaye annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laqad sa'ala Allah bi ismihi al-azam alladhi idha su'ila bihi الذي اذا دعى به اجاب واذا سئل به اعطى شلون باوان الله يروقي الله da sunan sa mafi girma wanda idan aka roke shi da shi sai ya ansa kuma aka tambaye shi da shi sai bayar saboda akwai wannan yake cewa shine sunan Allah al-Azam ya hayyu ya qayyum wadar ya hayyu ya qayyum cikin sunaye mafi girma da mutum yake addu'a da su a ansa masa
sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malamin mutumin da ya samu kuɗi ta hanyar mu'amala da aljan sai ya tuba shi ya zai da waɗannan kuɗaɗen
aljanu sukan taimaka wa masu bautar su waɗanda suke musu abin da suke so sukan taimake su ta hanyoyin da basu ma dace ba in suna neman kuɗi su sato kuɗi daga ma'ajiya su kawo musu shi za ga mutum ba shi da kuɗi amma kuma ana aljanu na kawo masa kuɗi ba kuma kuɗin goyi gaba wanda za a ce bayan ya juya sun bace sun koma takarda a'a kuɗi sosai da zai karba zai ci mu'amala da su kuma zai baka kai ma ka je ka kashe wani ma ya kashe sanana kudin su to wannan duk kudin kudaden sata ne su da yawa su kan aje dukiyar su zo su ga babu sun yi ajiyar da ba sa tsammanin wani zai kai gare ta kuma su zo su ga babu wasu ma su shiga tuhumar wasu na kusa da su alhalin ba su da laifi aljanu sun zo sun sace wannan dukiyar shedanin aljanu sun sace ta sun kaiwa abokan hulɗar su abokan mu'amalar su to kaga wannan kudi ne jama'a kudi ne na wasu baya halatta aljani ka maka irin wannan kudi kuma ya zama halalin ne halaliyar ka cici na farko ga laifin bautar aljani da kake yi da shirka ce babba sannan kuma ga zalunci da shi aljanin yake yi na kwaso kudaden wasu yana kawo maka kai kuma kana mu'amala da wannan kudi saboda idan mutum ya tuba to lalle wannan kudaden in ya san inda aka sato su ya ji wani yana cikiyar kudaden sai ya mayar masa in kuma bai sani ba to ya san yadda zai yi sadaka da su ya kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma ba zai ci gaba da cin wannan kudade da aljanu suka sato na wasu suka kawo masa ba don ba haƙƙinsa bane ba mallakarsa bane
to sai wannan tambayar ita kuma take cewa mallam mutum ne yake kiwon kaji masu yawa to sai annoba ta fada musu da yawa daga cikin su suka mutu amma kuma sai ya sayar da waɗannan mushin kajin ga masu yin abincin karnuka da kifi da dai sauransu to shine ke tambayar menene hukuncin cin kuɗin wannan mushin da ya sayar
to haramun ne mutum ya sayar da mushin abu mushe najasa ce najasa kuma ba halatta a sayar da ita abinda zaka sayar dole ya zama dahiri ne kuma halal ne an halatta amfani da shi kuma sannan mai tsarki ne amma najasa ba mai tsarki bace saboda haramun ne mutum ya sayar da najasa in ka sayar da najasa abinda ka samu daga wannan ka samu kudin haram saboda baya halatta baya halatta mutum yana sani yayi wannan in yayi kuma ya saba wa Allah wajen neman abincin sa haka wannan kaji da suka mutu in akwai wanda za su yi amfani da su kawai kamar musu su yi ba laifi bane idan sun yi ba sun ba karnukan su amma ka ce su ba da kudi akan wannan to in ka karbi wannan kudi ka karbi kudin haram
to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa mallan ya halatta a cika wa aljani wasu sharuɗa kafin ya bar jikin dan adam kamar yace sai an yanka masa wata dabba ko makamancin haka
muna baya halatta ba a ce ka fitar da ka kore aljani daga jikin dan adam ta hanyar yin masa hidima ba in kana yin haka shikenan shi ya samu abin da yake so kenan saboda haka yana fita kila ma ya kuma dawowa ya saka kafa maka sharadi ko ya shiga jikin wani ya ci gaba da sa masa sharadi ana biya masa bukatarsa kai za ka yi masa addu'a ne ka hada shi da wanda yafi kowa karfi yafi kowa iko shine Allah yadda za ka karanta addu'o'i Allah kake roko ba wai karfinka bane ba ikonka bane la haula wala quwwata illa billah ba dabararka bace ba karfinka bane shi yasa za ka karanta alqur'ani maganar Allah ce ka yake shi da alqur'ani ka yake shi da addu'o'i irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam kyawawan kalmomi da suka kunshi yaban Allah da jinjina gare shi da yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan zaka yake shi amma in ka dawo kana biya masa bukatarsa to ka zama nashi yayi nasara akan ka shi yasa ba a zuwa gurin waɗanda suke jahilai basu san addini ba basu san musulunci ba basu san tauhidi ba a ce wasu za su yi addu'ar cire aljani abinda ya jawo ma har abin ya zama ya lalace kowa da kowa mai da shi sana'a har ka ji ana ta cika baki da da'awa iri-iri cewa shi aljanin ma tsoransa suke ji shi kaza wanda kuma duk ba haka bane saboda haka in malami ne da ya san abin da yake yi mutum ne na Allah to ba zai taba yarda ma da maganganun aljanin ba ko aljani ya ce zai gaya maka magani ko zai wata wanda yake macuci ya shiga jikin wani dan adam yana cutar da shi baya tsoron Allah tare da shi kuma shine zai ga maka gaskiya ya ce ka ciro ito yace kaza ka hada magani ne ai macuci sai dai yayi maka abin da zai kara saka ka cutar da wasu tunda daman wannan ita ce dabi'arsa shine cutarwar saboda ka ya ga ya shiga cikin wani kana kurin yadda zaka yi masa karatu har ya fita sai ya ci bara ya buyo ta hanyar bara ya sifanta maka wasu sassake ko wasu ganyayyaki yace ka hada ka ci ko ka ciyar za a samu waraka kai kuma ka yarda cewa ai gaskiya ya faɗa maka makaryaci ne Allah ya sifanta su da ƙarya da yawa saboda ka baya halatta a biya ma wani aljani wata buƙatarsa domin biya masa buƙatarsa bautarsa ne ba bukata yi masa bauta ko idan ya fita daga cikin wani.
To wannan ne sakar alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan mutanen karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shirin ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 6014155 ko kuma tuka adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da gidan da nan sanar zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jale OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Barau da Kenan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalawar wannan shirin. Ana Sayyid Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.